إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى بياني يقباتا zamu yi tattaunawa takaitacciya insha Allah ga karshen matashiyar hanyoyin tantance labarai a musulunci bana so na tsawaita insha Allah ina fata ma balan kai minti 50 ba kuma ina fata balan faɗi wani abu sabu da ba a taɓa shi ba insha Allah abubuwa ne da duka mun san su zamu tuna mu shi gani abu na farko yana da kyau mu tuna wa kanmu cewa shi abin da ake ce ma labari wani abu ne wani phenomenon ne wata ɗabi'a ce ko ta al'ada ce a cikin jinsin dan adam inda dan adam yake yana tarayya yana hulɗa da kaso mai tsoka na labarai waɗanda suke shiga da fita yau da gobe a cikin kunnensa su zauna ƙwaƙwalwarsa su bi tunaninsa su suke jeranta yadda yake kallon rayuwa su suke sanya shi akan turbar da zai rayu akai da su yake yanke hukunce hukunce da su yake kallon wasu ya kaunace su wasu ya kyamace su wasu ya nisance su wasu ya kusance su duk wannan yakan faru sakamakon labarai da muka ji dukkanin hukunce hukuncen da muke yankewa abinda nasara ke cewa value judgment wato hukunci akan abu yayi kyau ko bai yi ba yana da alaka da abubuwan da muke ji a kunnuwanmu ko muke kalla da idanunmu ko muke karantawa musamman a da kafin shekaru 30 ko sama da haka a lokacin da babu wannan fasaha ta zamani wadda shugaba mai gabatarwa ya ambace ta fasahar kimiyyar sadarwa wadda ta sauƙaƙe hanyoyin sadarwa kuma ta baiwa kowane mutum dama ya zama shi ma yana da ta cewa yana da ruwa da tsaki akan abin da ke faruwa a inda yake kuma ba inda yake wannan fasaha ta zamani ta canza gaba daya yadda muke kallon rayuwa a da kafofin yada labarai sune suke tace labarai saboda abin nan ne wato mu'assasat ne waɗanda suke mu'tamada wato ne zan ce da Hausa hukumomi ne waɗanda suke ababen yarda a da misali can baya muna yara duk labarin da aka ji a Rediyo Najeriya na Kaduna za a dauka da gaske ne babu wanda yake tsammanin kuskure a ciki domin sai sun tantance abin da za su fara duk labarin da za a karanta a jarida irin gaskiya ta fi kwabo misali a wancan lokacin ana ganin shi a matsayin labari ne tantantacce to a yanzu kuwa waɗannan traditional media houses wato gidajen yaɗa labarai wanda sun zama na gargajiya kafin su faɗi labari ya riga ya gama yaɗuwa a cikin mutane ya riga ya gama tambari kowa ya gama shi wataƙila za a ji shi ne a wurinsu a matsayin kwantai hata gidajen yada labarai waɗanda suke na ƙasa da ƙasa dangin BBC da Voice of America da makamantansu su ma kansu yanzu labarin da suke bayarwa a matsayin kwante suke kawo shi mutane sun riga sun gama jin shi a Facebook da Twitter da Instagram da makamantansu su kuma waɗannan tashoshin yada labarai na zamani su kuma dandali ne na yada duk abin da za a iya yadawa sawun gaskiya ko ƙarya tsagwaranta ko cakuɗaɗɗiyar gaskiya da ƙarya ko yarfe ko magana wacce take ta neman ta da zaune tsaye dan haka sai zama a al'ummomin duniya a yanzu a kasashe da suka ci gaba ko kasashen da suka dauki ilimi da muhimmanci da ma kasashen mai irin na abin da yake cewa third world duniyar ta uku akwai kalubale sosai game da yadda za a tantance labarai a tantance ina ne source su mafitar su kuma shin sun kai ga target audience wato mutanen da ake sa ran dama su ya kamata su saurari labaran kuma wani tasiri labaran suka yi gare su musamman saboda kusan kowane sector na dan adam kowane yanki na al'ummar bil adama suna hulɗa da labarai din wanda suke kan gaba su ne yan jarida ko kuma manema labarai sannan baya ga su malamai masu karantarwa da masana masu bincike da jami'an kiwon lafiya da jami'an tsaro da malaman makarantu da 'yan kasuwa da sauran waɗanda suke gudanar da harkokin al'umma a cikin rayuwa za ka ga dukan suna da alaka da labarai suna neman labarai don su ci gaba da aiwatar da abin da suke aiwatarwa kuma labaran suna da tasiri wajen kukutukutan da za su yi shi watakila ko da limami da zai hutuba juma'a yakan ji labarin wani abu ya faru ne zai gina hutubar shi ta juma'a akan wannan haka dan kasuwa da zai kawo abin da za a siya ko yana so ya shiga wata harka da labarin da yake ji cewa akwai demand akwai bukatar wannan sale a wannan kayan kasuwanci dalilin haka zai kawo wannan kayan idan haka kusan kowane nau'in mutum yana da hulɗa da labarai kuma kowa akwai yanda yake samo labarin wannan sai ya sa aka ɗauki abin a matsayin wato wani sabon problem wata sabuwar ƙabiya bahasiya a duniyar ilimi jami'o'i da dama a ƙasashen Amurka da Turai ta yamma da ƙasashen Asiya sun gabatar da bincike iri daban-daban a shekaru 20 da suka wuce baya din nan game da wannan mas'ala ta yaɗuwar labarai da musamman abin da ake cewa ash-sha'i'a wato rumors da fake news al-akhbar az-za'iba ga sunan an dai sa musu sunaye iri daban-daban gwargwadon nau'iyar binciken da ake wannan yasa dole ne mu ba matsayin mu na musulmi a matsayin mu na al'umma mu tsaya mai kan mu kafin tanaji musamman kamar yadda aka ambata a gabatarwa addinin musulunci ya da tanaji akan kusan komai da dan adam yake rayuwa cikin addini ne wanda yake ya tattara abubuwa mabambanta abubuwa waɗanda suke a dunkule a kowace harka ta rayuwa kamar yadda sahabbai suka bada labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su komai da ya shafi rayuwa sannan duniya da kuma makoma bayan rasuwa ina so na gina waɗannan zantuttuka akan wani hadisi kwaya ɗaya shine hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki yake faɗan wasu maganganu daga ciki ya faɗi wata gaba cewa wanda duk yayi imani wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda duk yayi imani da Allah kuma yayi imani da cewa akwai lahira falyakul khairan to ya faɗi magana mai alkhairi aw liyasmut ko kuma ya shi wannan hadisin yana daga cikin jawamiul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin gundarin zance wanda ɗaya ne daga cikin khasa'i abubuwan da Allah subhanahu wataala ya keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da falalar bashi magana dunkulalliya amma mai faɗin ma'ana a ga wannan lafazi da ya faɗa cewa falyakul khaira ka faɗi alkhairi aw liyasmut ko kuma kai shi da za ka kiyaye wannan ka'idar da an samu gyara babba mai matuƙar muhimmanci game da yaɗuwar da dama daga cikin labarai waɗanda babu buƙatar yaɗa su ba su da wani alfanu a cikin al'umma sai dai ma su jawo matsala ko kuma su ƙara jan rikici tare da cewa ba zai yiwu a rayu mutane ba su ji labari ba zai yiwu a rayu ba imagine a ce a rayuwarka kawai gari baka sa abin da ake ciki a immediate environment ɗinka ba ballantana kuma ƙasashen waje ko nesa ko kusa a ce yanzu a raba ka da dukkanin hanyoyin da kake samun labaran abubuwan da mutane suke ci wanda ya shafi tattalin arziki siyasa zamantakewa wasanni stock exchange shi ma tattalin arziki ne ko masalan irin abin da ya shafi adabi ko labaran ban al'adabi ko ababen da ake cema fabaish scandal labaran abubuwan kunya da makamantansu a ce duk a raba ka da hanyar samu waɗannan labaran koda na mako guda ne takhayyal kai tunanin yarayuka ta kasance zaka zama wato ka zama kamar wanda yake wata kila kulli a gidan yarin zaka zama kamar kana kulli ne a gidan yari to dan haka wannan duk maganar da zan insha Allah ta kai shi zan gina su ne karkashin wannan kaida cewa malikul khairan awliyatu kuma kaida ce nabawiya ala sahibiha afdalus salati wa azkatu tuslimat abu na biyu baya ga wannan shimfiɗa ina so mu fahimci hadarin da ke cikin labarai wato sensitivity da ke cikin labari da hadarin da yake haifarwa wajen canza mana tunani wajen tasiri ga yadda muke kallon abubuwa Allah subhanahu wataala a Al-Qur'ani yake cewa wallazina yu'minuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buktanan wa ithman mubina lalle waɗanda suke cutar da mu'minai maza da mata da gairi maktasab da abin da ya wannanci abin da mutane suka aikata ka faɗa abin da basu aikata ba kace sun aika ka kai labari akan su abin da basu sani ba babu shakka wanda ke yin haka Allah yake mutumin nan yana daukawa kanshi buhtanan wa isman mubina yana daukawa kanshi daukakken kage yana kagarwa mutane ƙarya da kuma zunubi mai girma yake daukawa kanshi kaga ashe abu ne mai hadari kwarai mutum ya maida kanshi jami'in yada labarai waɗanda bai san asalinsu ba akan mutane da rayuwarsu da mutuncinsu da harkokinsu waɗanda bai da tabbas a kai babu shakka yana da haɗari kwarai da gaske ka sa kanka a cikin irin wannan tashin-tashinan sannan su labaran suna zama kamar wasu wato makamai na ƙare dangi waɗanda suke rarraba haɗin kan musulmai da zumunta da fahimtar juna da haƙuri da juna sannan kuma suna zama kamar kalanzir wanda ke hura wutar faɗa da tashin hankali tsakanin masoya sannan hatta mutanen da suke da ƙauna da junansu sukan shiga cikin ruɗani idan aka samu labari na ƙarya ya shiga tsakaninsu za mu yi buga misali da ƙissa sananniya ƙissan al-ihk wato ƙage da zina da aka yi wa Aisha sharri da ita wato ƙazafi da aka samu wasu munafukai suke ma Aisha radiyallahu anha ƙazafi akan wannan mas'ala wacce take sananniya ce Allah ya bada labarin ta cikin sautin nuri kuma al-Imam al-Bukhari da Muslim sautin hadisi akai idan muka kalli wannan ƙissa Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa sai da aka yi wajen wata guda ana wannan dambarwa ba ai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi aka gaya mishi ya abun yake a cikin tsawon wannan wata guda din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da yafi kowa zurfin ilimi da hankali da hakuri da sanin ya kamata sai dai samu kanshi a cikin rudani sakamakon labarin ƙarya wanda har ya dinga tara mutane yana mitin da su yace ku ba ni shawara ya zan ya kasa yanke hukunci da kai hatta kai ma ya daina ma shiga ɗakin Aisha kaga an samu sabani tare da cewa an tambaye shi wa ka fito a duniya ya ce ita amma wannan labarin ƙaryar yasa ya dinga janye jikin shi daga ita bai yadda ba amma ko bai san da zai ya ƙaryata labarin ba sannan kuma har ya kai ga yana ce mata ya Aisha innal mar'a idza aznaba fa'tarafa wastaghfara taballahu alayhi yace ai shi mutum idan yayi laifi idan ya yadda yayi laifin ya faɗa sai Allah ya gafarta mishi in kin san shi wannan abin ki faɗa kawai a wuce wajen wannan abin ya ƙara mata ciwo ko kai kana ganin ma yiwuwar za a iya zai iya haka so a shahidi shine jibrin da wannan mummunan labarin yayi tasiri akan mutum mafi muhimmanci a cikin al'umma Allah ya halitta gaba ki da yayin ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake mishi wahayi kuma Allah ya bashi wannan martaba labarin ƙarya zai iya tasiri ga tunanin shi haka to ina kuma ga wani kaga in wani ne za a shama makin abin da zai na san kowanne mu zai buga misali akan ire-iren waɗannan abubuwa haka in muka kalli Annabi Yusuf alaihi salam irin labaran da aka dinga yaɗawa a kan shi aka ce mata sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza har sai da yana fatan kawai a kai shi gidan yari a rufe shi qala rabbi sidni ahabbu ilayhi mimma yad'unani ilayhi ana ta yaɗa maganganu a kan shi ai an ce ma kaza ai an ce shi ne ma ya neme ta ai an ce ita ce an ce katin ya mishi yawa duniya ta mishi kunci haka idan muka kalli kissan yakin Uhud wanda kamar da Allah yake safa sabukum gamman bi ghammin sabai suna cikin rudanin kafirai sun rufa suna kishi sai aka yada labarin ƙarya cewa ai ma an kashe ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka shiga cikin haira da damuwa wannan labarin ya musu tasiri sosai wajen yadda suka karbi shi su waɗannan misalai ne kawai waɗanda zan yi tuna nan kusa game da yadda labari na ƙarya yake iya tasiri wajen canza wa mutane tunaninsu ko kuma ya sa su cikin rudani su rasa ya za su akwai wani malami cikin magabata Malik ibn Dinar da yake wata magana yake cewa kafabil mar'i sharran an yakuna salihan wa yatahaddath bil makruhi an salih ko wani lafazi makamancin haka ya ishi mutum sharri a ce ana kallon shi mutumin kirki amma din da ya zauna ya ka ufi salihina sai ya dinga cin mutuncin mutane na gari cewa na ayyayi kaza wani ga labarin shi kaza wani kaza 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 yake ci wannan yana da hadari kwarai ga mutum bari mu ga mana misali har ila da cewa a zamanin fitina zamani ne wanda labaran ƙarya ko labarai marasa inganci suke samun yadda suke yaɗo su yi yalwa mu dauki wannan matsala da ta faru a wannan shekara ta COVID-19 da ta baza duniya da abubuwan da suka faru a cikin wannan shekarar 2020 kusan watanni takwas ko makamanta haka zuwa yanzu kalli irin wato tulin labaran da ka ji akan wannan abu ai an mai kaza za a yi kaza ai an ce ma a wuri kaza ma kaza ne ya faru ji ba irin yadda kafafen yaɗa bayanai na zamani suka yi ta indigo waɗannan labarai waɗanda fiye da kashi 70 ɗin su ƙarya ne ina jin kowa shaida ne akan wannan domin duk muna raye akai wannan kaga a zamanin da ake cikin wani fitina yaki ko wata yunwa ko wani annoba ko wani bala'i a lokacin labarai suke samun hanyar yaɗuwa fiye da kowane lokaci domin lokacin kowa kunnen shi a buɗe yana so ya ji menene akhirul akhbar menene latest news me ake ciki su kuma masu yaɗa wannan labarai sai su samu hanyar da za su ta shigar da labaransu zuwa ga kunnuwan mutane sannan ga su kuma daga cikin sababbinsu akwai saurin yaduwa labaran ƙarya kamar yadda wani bincike daga cikin waɗanda ne mana ishara ya tabbatar an ɗauki tagridal tweet wanda ake a tashar yaɗa bayanai ta zamani ta Twitter wanda an yi wannan bincike a shekarar 2016 sai da aka shekaru kamar 6 ana ɗiban waɗannan bayanai tun daga 2010 har zuwa 2016 ana sampling tagridal da mutane suke wato tweeting saƙo da suke turawa ba san me suna shi da wata ba a ma'azirat akai ta zuwa ana wato tattara su a wata laboratory na bincike sannan aka tace su don a gane saurin yaɗuwar su tsakanin wanda suke sun tabbata gaskiya ne da kuma waɗanda ake da shakka a kan gaskiyar su sai aka ga fiye da wato labari na ƙarya yakan yaɗu ninki sau 600% kafin labari na gaskiya ya yaɗu sai ya ninninka ninkin ba ninki sannan na gaskiya yake yaɗuwa sai an gama jin labaran ƙaryar da yawa sannan sai na gaskiya ya zo ya faru inda za ka gane haka idan wani abu ya faru a inda kake rayuwa environment inda kake rayuwa ka gan shi kai shahidu ainin sai kuma bayan ka tafi kasuwa ko ka shiga motar haya ko ka je wani gidan jana'iza ko ka je gidan cin abinci ka zauna sai ka ji wasu wanda ba su ga abin ba suna labarin abin a nan za ka tsinci abin da suke faɗa ka ji duk ba haka ba ne ku da wani ya faru a ungwanku kun san ga abin yadda yake amma waɗanda suka je kuma suka fi zaƙewa game da bada labarin kamar suna wajen a kai ba haka ba ne sannan in wanda duk ya ji a wannan gidan cin abincin idan ya tashi ya je gaba kafin ya faɗi cewa a gidan abincin nan fa an saka kadar ɗin Malam Jafar a rediyo ya yi wa'azi bai faɗi wannan ba amma wannan labarin da ya ji na ƙarya yana zuwa zai gaya mata shi kin san abin da ake ciki kuwa zai gaya mata wannan labarin wanda yake fabiha ce ko wata abin al'ajabi ne kuma kamar su ita kuma da ya tafi ta shiga makwabta ita ma ta gaya musu kafin ka ce Jack Robinson labarin nan ya yi tambari goya don haka abin yake don haka abin ne wanda yake waƙi a rayuwarmu mutane ba sa ɗaukan izina ba sa bi a hankali kafin su yaɗa wannan ke za ka muka lura wannan haɗarin sai mu bi a hankali cewa mu kar mu take mu zama wato wakilai ko jami'an yada abinda zai kawo hadari a cikin zamantakewar al'umma ko abinda zai kawo shakku da raina na gaba ko abinda zai kawo cin mutuncin masu mutunci ko abinda zai canza gaskiya ya kawo ta ƙarya ya aje a wajen ko kuma abinda zai ja a dinga zagin manya daga shugabanni da shugabannin al'umma da malamai da makamantansu ai cikin kuru ƙarya ana dangarta ma waɗanda ba su gani ba sannan ya jawo kuma tsoro a cikin zakatan mutane muka lura corona din nan ta haifar da irin wannan tsoron aka waye gari mutum matar shi ma bai so ta jinin fashin shi ko jinin fashin shi aka daina fita masallaci aka daina gaisawa da juna aka daina matsan juna wasu gaba wasu hukunta hukunta an gina su ne a bisa tsoro kawai aba lagin tsoro da ka sa mutane to haka ya kamata mu kalla to sannan kamar yadda na ambata tun farko waɗannan labarai suna da tasiri wajen yadda muke ittikhadul qarara decision making yadda muke yanke hukunce hukunce suna kuma da tasiri wajen meye abin da zai dinga trending abin da zai zama sha'i a tsakankaninmu mun zauna a wuraren zaman me zama fara dole sai labarin da ake yayi shi za a fara kuma ka zama kai ne jami'in da za ka kawo labarin ƙarya duk wanda ya dakana da zulubin ya dawo sannan yana da tasiri wajen wato abin nan mental development yanda al-wa'i tanmiyatul wa'i kwakwalenmu ko musamman kwakwalen yara matasa wanda suke school age abinda ake gaya musu shi yake zama wato ya gina thakafar in kira ka lura duk sanda yaro ya je makaranta idan aka samu malami wanda yake a cikin karatu yana da yawan kawo labari ko surutu idan yaron ya dawo gida kafin ya baka labarin formula da aka koya musu mathematics sai ya gaya maka labarin nan da aka ba su cewa malamin ya ce ai jiya an kada wata mata a unguwarta ta karya gaba kaga wannan bai da amfani a abin da aka an kasa cewa kana makaranta amma kwakwalwar shi ya tafi daukar wannan da muhimmanci sai ya gaya ma mahaifiyar shi sai ya gaya wa dan uwan shi sai ya gaya wa baban shi kuma abin da ya zo na cikin kwakwalwar shi har yau mata na ji don haka waɗannan labaran suna da tasiri wajen gina mental makeup yadda muke kallon rayuwa kamar yadda kuma suke da tasiri wajen yadda wajen nafsiya wato wajen psychology din ko mu zama mutane masu tsoro ko masu jarinta ko masu sanin ya kamata ko wanda ba su damu da rayuwa ba dole yana da alaka da abin da muke ji muke kamar yadda na ambata tun farko ba na so na faɗi wani abu da ba wanda ya taɓa ji ina fata hayin da muna tare so kar mu tafi da nita cikin theory din nan bari mu koma kan asalin ƙabiyar shine ta yaya zamu yi mu kare yaɗuwar labarai ko mu iya tantance labarai na gaske daga wanda ba na gaske ba mun dai da cewa labaran nan suna nan da yawa kuma suna yaɗuwa kuma a wannan zamanin kamar yadda muka ambata musamman saboda samuwar sauƙin hanyar yaɗa labarai yanzu muka lura da hata karatu sai wanda aka tantance kana zaka iya ji sai dai mallam Abubakar Guni ko mallam Lawal Abubakar ko makamantansa Allah ya gafarta musu saboda radio ne guda ɗaya ta shafe guda ɗaya ta ce ake ji duka arewa haka gidan TV NTA ne duka shi ake kallo ko ina sai dai a Jona station na gari kaza station na gari kaza a kalli misali network ne zaka duk abin da ake so ka kalla sai da aka riga aka yi cancel sai da aka tace sawa'un tace wannan an yi shi da adalci ko an yi shi da wani maslaha amma dai sai an tace ba za a bari ka kalli wani abu wanda ba mai kyau ba ko kuma wanda ake ganin bai dace ya kai ga al-jumhur ya kai ga mutane ba haka gidajen jaridu akwai wato editoci mataki mataki wanda za su tantance tun daga language da irin yanda aka sa caption ko kanin labarai da hotuna da kuma asalin labarin sai an tabbatar da cewa komai ya dace da dokoki da tantancen da doka ta tantar cewa abin da ya kamata a jikinin ko abu amma yanzu ba babu wannan duka kowa da wayarsa wata ke smartphone wato take dauke da waya ce mai hazaka kuma yana da data na internet yana da connection yana da email yana da account a Facebook yana da account a Twitter yana da account a Instagram duk sauransu yanzu yanzu da dalilin labarin da ya ga dama sannan kuma akwai dabaru da mutane suke yi masu yada labaran ƙarya sai da za su yada labarin ba tare da an san waye su ba za a kasa gane masdarin labarin. Akwai hanyar da za a bi ta siddabarin zamani har a yi abin da yake kama da nagari. A kawo shi a matsayin breaking news. A buɗe shafi a ce daga BBC ne kuma na ƙarya ne. Kwanaki BBC sun tantance cewa page wanda yake amsa sunansu a Facebook ya fi guda 100 jama'a. Ko kuma guda 100 kawai suke ci. Amma wanda yake amsa sunansu yake ba da labari a madadin ya fi guda 100 jama'a. Wataƙila wanda ka gani ba nasu ba ne, kuma za ka ji ka karanta sai ai labarin daga BBC. So irin waɗannan suna nan da yawa hanyoyin dabaru da hatsadibanci wanda ba za a gane labarin na ƙarya ba ne. Hatta tun ana yin rubutu har a kai ga yin muryoyi har a kai ga haɗa hotuna. Hotunan sawa'un hotuna ne wanda suke stamping ko kuma hotuna masu motsi videos duk ana iya haɗa su haifar da labarin da kai ka gan shi za ka rufe da Allah gaskiya ne. Ko ba gaskiya ba ne. To waɗannan abubuwan da suka samu a yanzu sai suka sa yanzu kenan ya kamata a fi ba da muhimmanci wajen tace labari fiye da da. Shi sa kamar yadda na ambata ƙasashe da suka san muhimmancin abubuwa suka ɗauki abin a matsayin wato matsala ta bincike da aka kai ma jami'o'i aka ba masana da cibiyoyin bincike na ilimi suka yi ta ƙoƙarin nemo mafita ma al'ummominsu. To mu kuma waɗanda na musulmi ya kamata mu yi mafitan mu ne daga alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ba tare da ratika ɗan uwa da zance ba nake cewa daga cikin hanyoyin da za a bi wajen tantance labarai na gaskiya daga waɗanda ba na gaskiya ba, baya ga ka san cewa tun asali labarin ko da na gaskiya ne fa ba kowane labari da kaji za ka yaɗa ba, sai in ya zama akwai maslaha a cikin yaɗa shi, akwai alkhairi a cikin yaɗa shi, akwai buƙatuwa izuwa ga yaɗa shi, kuma kai ne wanda ake tsammanin a ji daga gare ka. To don haka ya kamata mu san cewa a hanya ta farko da za a yi wajen hana yaɗuwar labaran ƙarya da tantance su daga na gaskiya musamman a wannan zamani shine rashin yaɗa labaran. Adamu nashri aktsarul akhbar wash-sha'i'at bayna umumin nas wal jumhur wala siyama fi mawaqi' tawasul al-ijtimai. Abinda nake nufi a nan yan uwa masu albarka shi kusan duk wani mako baya wucewa ba tare da kaji wani labari yayi trending ya shahara ya buge ji ana ta labarin sa ba. Galibin masu jin wannan labaran ko masu ganin wannan labarin su karanta ba suna ganin shi ne daga asalin wanda ya fitar da labarin ba, daga masu jujjuya shi ne, wasu da manufar cewa suna Allah ya isa an cuce mu, wasu da manufar cewa suna raddin wannan magana. Bari na buga misali daga waje. Sai a ruwaito cewa ga wata budurwa ta yaɗa wasu hotuna na tsaraici waɗanda suke following ɗinta abokanta a wannan daba su kaɗai su ga hotuna su ɗin ne kwanda suka gani kowa ya gani kawai ya kau da kai kama su za su dinga ɗaukowa suna kaiwa shafukansu suna yaɗawa. Za ka wanda bai san ma da ita ba ko bai san tayi ba a wurin su zai gani ko mun gani. Idan ka je bakin titi yanzu nan bakin santara kaga wani abu ya faru mummuna mu muna nan cikin titin jiko ba mu sani ba, kai da ka zo ka ce mana ka subhanallahi Allah ya kiyaye jama'a duniya ta lalace abun ka muka ji wannan labari. Wataƙila labarin da zaran mun ji shi zai bata mana rai, yanzu ne kun kai kaɗai ranka ya bata bata ran duka al'umma, ne kun kai kaɗai shi ba ta shige ka ka shiga da cikin duka al'umma, kuma mu ma yanzu duk in mun tafi za mu ci gaba da yaɗawa zai ta multiply kowa ya je daba su ta mai shayin angosu ya faɗa su ma a nan kowa ya kwasa ya je ya faɗa a nan su a masallacin gari na wayewa za ta zuna wa'azi a masallaci da asuba a kan wannan labarin bayan an riga an yi adulterating ɗin shi an juya shi an juya shi juyin juyi. Sai wani ya ce mishi alaga ta malam ba haka abin ya faru wace ce ai mu kuma haka muka yi. Ko mun lura da wannan jama'a da haka abu na farko da za mu bi shine rashin yaɗa saboda da annal kitman yuhibuha ila al-adab mu an boye zai mai da su kaman ba su faru ba kuma wai dillu ala istighfafi biha yana gwada cewa kuma abun ba mai muhimmanci bane a wurin ba abu ne mai muhimmanci ba a wurin. Ta yaya kake kashe mafi yawan matsalolin da ke cikin gidanka? Ka kaddara a ce duk wani laifi da mata ko yara suke maka a gida sai ka je ka faɗa ma abokanka kuka fada masirkanka ko ka je ka fada a cikin dan uwa kace da Allah a tayin da addu'a wallahi kun zaba ni matata kace ai ba za ka haka ba ko kau da kai kake kai da taku sai abin sai ya wuce in ma sun yi da nufin su kunta ta maka ne in kaga in kanna baka kunta ta ba basu ji labarin akwai ina ba shikenan sai ya wuce ka Allah ta hadu kaman bai faru ba idan kam hanya ta farko da masu bincike suka gano cewa tana taimakawa wajen hana yaduwar labarai marasa inganci shine karka yada dinka karka yada kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a mahalli na zargi wa menene waiza waiza ja'a amru min al-amri aw al-khawfi azaa'u bi wala rutuhu ila rasuli ila ul amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu da zaran mutane sun ji wani zance na abin aminci ko tsoro sai su yadawa da za su mai da shi zuwa ga waɗanda suka tantanta wanda suke jagoranci da masana da yafi kaga wannan mahalin nazari da yake ma duk wanda ya ji labari yake sai yaya akwai ruhi da shaitan yake wa mutane shine kowa yana so ya zama shine farko wanda zai bada labarin idan ka bada labarin na farko menene abin da za ka samu babu wata riba za ka samu a cikin sa ko wani fund za ka samu na kuɗi ko wani point za ka samu galibin abu dai kawai a ce ai wane ko kuma group kaza ko wane a unguwa kaza cikin labari akwai shake fari wannan shi da kawai za a yi maka ba ta sa ka zama a tajiri ba ko ka zama a baka mai unguwa daga na cikin da kana jiyo labarai da yawa a baka sarauta mai unguwa ba ta mai da kai wani ikhtisas wani specialist akai ba ya ce zama a ce kai special ne akan gulma kai kwararre ne akan yaɗa labarai marasa inganci kuma ta nan sai ka ji kunya yanzu akwai wata tashar labarai wanda ta zama abin Allah wadare yin wanda da an dade ana ji da ita a matsayin tana kan gaba wajen bada breaking news ana ce mata Sahara Reporter ana wasu kusun santa yanzu mutuncin da ya zube ga baki daya saboda yaɗa gariya saboda kafin mutum ya mutu za su ce ya mutu kafin abu kaza ya faru za su ce ya faru sun sha kiran mutane su kira mutum da sunan ya mutu su bayyana ya rasu sai a ga ashe yana nan da rayuwarsa kuma dai an san mutuwa to ɗaya take faruwa ga kowa to wannan sai ya zuba musu da mutuncin su da kimar su a ausat na yan jarida ba a kallon kimar su sun haka wannan saurin da kake so sai ka yaɗa abu da wurwuri kafin ka tabbatar da ingancinsa da kuma cancantar a yaɗa da kuma kai ne ka tantanta ka yada wannan bai da wani alfanu ya ishi mutum zunubi kamar da hadisi ya tabbata a ce yana ba da labarin dukkanin abin da yake ba wuce ya gaskiya da yake cewa ciki ba dan turo kada ya kai shi ciki an yi shi dan sunto kuma ba wuce yana nufin an yi shi kuma dan sirri akwai abubuwan da dama da zaka ji ba zaka faɗa ba hatta a cikin karatu har a cikin ilimi kamar da Abu Hurairah yake cewa buhu ɗaya kawai ya buɗe na ilimin sa ɗayan kuma ya ajiye abu na gaba shine al-i'rad an nashr al-fada'ih kauda kai daga yada labarai wanda suke labarai na skandal wato na al-abun Allah wadare abun kunya wani yin sata wanda sai cikin shege an sata wani an yi kaza labarai wanda suke suna bayyana wato matsaloli ko fitintunu ko jarabawar da wasu bayan Allah suka fara ba su da amfani yaɗa su kwata kwata shari'a ta hana yaɗa su tawa'un labarin za ka rubuta ko za ka je ka faɗa ne a dandali ko za ka yaɗa hotunan ne ka faɗa ka ce an yi waɗannan duka ba su da amfani domin kamar da hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man satara musliman satarahu Allah a riwaya al-Imamu Abu Bakar ibn Abi Shayba da isnadi tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara da satarahu Allah fi dunya wal akhirah wanda da ya rufa asiri ga musulmi to Allah zai rufa mishi asiri a duniya da kuma lahira to ka duba muhimmancin ka rufa wa dan uwanka musulmi asirin wani abu da ya faru da shi za ku mutanen da idan suna wucewa sun ga an yi hatsari a mota ko a babur in suka tsaya ba wai kokarin su baiwa waɗannan victims din agaji ba kokarin su dauki suwar hotuna na farko waɗanda za a fara gani kafin a kai ga bai wa marasa lafiyar nan agaji hoton ya riga ya ɗaci an yi hatsari a wuri kaza mutane kaza su mutu mutane kaza su ji ciwo kuka kaddara in akwai dan uwanka cikin da suka fara ba mahaifinka ko babanka ko danka ko matarka ya zaka ji ne kaga an bayyana hoton shi dinnan duk duniya ta gani hoton shi a matsayin ya mutu akan titi ko ya ji ciwo ko al'aurar ta fita kuma kamar haka bai da amfani irin wannan ko tsaraici din ko labarin wani abu mara dadi duk waɗannan ba su da amfani dama ka yada su ko da sun tabbata ba su da amfani yada su sannan akwai kuma suka ce akwai radul umur ila masadirha mai da abubuwa zuwa ga tushen idan ka ji labari zaka mai da shi kullai zuwa ga tushen shi ina ne ake sa ran ya zama shine babban labarin wanda aka ce ya fada ko wanda aka ce abin ya faru da shi wannan bai idan kana da maslaha akan dole sai ka ji kenan idan baka da maslaha akan dole sai ka ji sai ka bar shi ba sai ka faɗi sannan suka ce kuma akwai muwajahatu shai'at bil haqa'iq fuskantar labarai na ƙarya ka fuskance su da abin da yake gaskiya ce wa bil ma'lumat da kuma information abin da yake tabbas sai a fuskanta wal akhbar sahiha da labarai na gaskiya idan ka ji wani labari wanda yake kuskure ne ko ba haka yake ba sai ka fito da abin da yake shine daidai balla ka fiku bil haqqi ala al batil fa yadmuhu fa idha huwa zahir hakanan sai ka'ida ta gaba ita ce at-tahaqquq wato investigation bincike wannan fa dai ana faɗa idan kana da maslaha a kai ke bincike ka bincika yaya abin yake anan muna iya daukar kissar annabi Sulaiman da wannan tsuntsu da ya kawo mishi labari don ta bamu fa'ida tsuntsun na ya kawo labari mai muhimmanci ya ce ni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun 'azim wajadtuha wa qawmaha idna shamsu min dunillahi har zuwa ƙarshen abin da ya fara ya ji ya ga wata sarauniya mai gado na musamman da ainihin yan fada na musamman ga mulki ga isa ga bunƙasa sai amma kuma shirka suke ba ta bauta wa Allah to wannan magana shirkan ya dau hankalin annabin Allah Sulaiman kuma shi kuma annabi ne na tauhidi alaihi salatu wassalam amma bai ce kawai shikenan bar a hadarin da na kawai aje ka musu farmaki sai me yace kala tananzur a sadaqata an kunta min al-hadibi shi to zamu bincika kuma zamu bincika ne ba tsaya iya nan ba da gaske sai da ya bincika din sai da ya aika aje a ga me suke ciki a dauko gado a kawo daga baya bayan abubuwan da suka faru dogon kisa kaga sai da ya bincika ya tabbatar sannan ya dauki matakin da ya dace a matsayin shi na annabin Allah kuma sarki kuma shugaba to ina ma da zamu dauki wannan ka'idar duk labarin da aka kawo maka wanda zai iya sa ka dauki wani hukunci ko ka shiga cikin wani yanayi to ka sashi a wannan ka'idar sanandur a sadaqata am kunta min al-kadhib zamu duba shin gaskiya ka faɗa ko kuwa kana daga cikin makaryata da kuma kaida in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ki san da wani mai kawo labari fasiki ya kawo muku labari to ku bincika fatabayyanu ay fatathabbatu an al-khabar ku je ku bincika labarin yaya yake to kaida bincike da farko shine tukunna ka natsu kar kai gaggawa sannan ka tsaya kai tunani sannan ka ga wato tunanin shine plan din a ina zaka bincika ke sannan kuma sai ka tafi zuwa ga binciken kuma za ka yi bincike ne bil mawdu'iyya da objectivity ka tsaya a katsaki ka tsaya alal muhayada kar ya zama ka riga ka gaggada ko ka riga ka karyata idan mutum ka takarka ta zuwa ga bangare daya yana da wahala ka dawo kan abin da ka tarar musamman idan ya saba wa abin da ka riga ka gina tunanin ka akai ina fata muna da yan uwa masu albarka sannan daga ciki suka ce akwai ihsanul zanni bil muslimin kyauta sawa musulmi da su kusan da ka zo na labari ka tsammanin in kai ne haka za ka yi to wane shi ma musulmi ne ba zai haka ba shi sa Allah subhanahu wataala ya yi ba wasu cikin sahabbai a kan wata kisa ta al-if da Allah yake cewa laula istami'tumuhu zallal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira ina ma da a ce da kuka ji labarin nan kuka yi wa kanku zaton alkhairi sai kuma ku ce me ne wa qalu hadha ikum mubin shi wannan ƙarya ce a fili Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu kamar da Muslim ya ruwaito da matan shi kuma tana kuka bashi din wannan labarin cewa kaji abun kunyar da ake cewa wanda tayi kuwa sai maza ya kaita yace ke zaki yin zina sai Allah ya kyauta Allah ya ce to Aisha ta fi imani idan ke ba zaki yi ba ta fi kita daga kanta to dukan da ka ji wannan labari ka kwatanta da kanka shin in kai ne haka zaka yi to wani ina mishi kyakkyawan zato ba zai haka ba shi ka bashi wannan uzurin ka kajira ka ga menene zai fito tukunna ya bayyana abu na gaba shine itibarul masalih wal masafi kula da amfani da rashin amfanin labari kudin labarin da koda ya tabbata to ba shi da amfani a fadin shi ba wurin fadin shi bane ba lokacin fadin shi akwai labarin da idan an fade shi barnar da zai jawo tafi alkhairin da ke cikin sa kalli kissar abin da ya fara a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakanin shi da matar shi Hafsa radiyallahu anha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya gaya mata cewa ai na ji labarin abin da kika fada sai Allah yake arrafa babuhu wa arada an babu sai ya gaya mata wani sashen labarin ai kin ce kaza kin ce kaza kin ce kaza sai ya gaya mata sauran to da take idan ya fada har sauran za a ji kunya fiye da wanda aka ci zaka yin haka da aka kawo maka labari ko da za ka isar da labarin akwai abin da kawai za a ishi lafi ba shi daga cikin maslaha ka ce wai kai duk abin da ka ce ka faɗi kai ai baka jin kunya kowa ko kai idan an zo zaman a tattaunawa ko zaman kure to kai sai ka faɗi komai wannan baya nuna ka san muru'ar rayuwa din da ka san muru'ar rayuwa duk mutumin da ya san abin da yake yi to bari haka ba dan haka ko da sulhu ne yake yi tsakaninka da wani abokin rigima ko tsakaninka da iyalinka ko wani rigimar gado ko wani kasuwanci ko siyasa in aka zo ana tattaunawa ba wai duk abin da ka je zaka ce ai an ce ma kaza ai an faɗi kaza ai rana kaza kaza ma ya faru sai ka duba cin akwai amfanin a faɗi wannan ko kuma ba amfani wannan labarin shin ana buƙata a ji shi ko kuma ba buƙata a ji shi kuma musamman idan ka zama wato mutum ne wanda a wurin kana da authority kamar yadda ibn dabiq al-nahiy yake faɗa yake magana akan a cikin qawaid al-tahdid yake cewa idan ana magana akan tantance labari daga cikin fa'idar sa shine a kula kwarai da mutane waɗanda inda ba dan an tantance su ba aka gane labarin su mara inganci bane to da za a bar su je su dinga faɗan labari a inda za a yi da su ta kan kan ne cewa mutane suna jin maganar ka suna yarda da abin da kake faɗi to lokaci ya fi dacewa ka iya bakin ka fiye da kowane lokaci musamman ɗan uwa na ɗalibai musamman shugabanni da jagorori da masu faɗi a wanda ka san ka faɗi magana ala akwai ɗaruruwa ko dubban mutane suke kallon labarinka yanzu misali a tashar bayani ta tashar labarai ta Facebook za ga mutum daya yana da followership na mutum 20,000 duka suna jin labarin abin da yake faɗa kaddara idan kai ƙarya kwaya daya ka yada ta mutum 20,000 ko ka je ka faɗa abin da baka san asalin shi bai kai ga kan mutane 20,000 duka ka canza musu tunaniya za ka yi da alhakin su ma kuma suka ga da yadawa a matsayin kai ne reference ɗinsu kai ne asali da suka samu labarin abin ya da hadari kware muka ga mu kalla da haka wajibi ne mu zama muna da kula da masalih da mafasid kuma su ana auna su ne da ma'aune na shari'a da ma'aune na ma'arufi na abin da ya dace da abin da bai dace ba da haka shi sa dole sai ka san waɗannan ƙa'idoji in baka sani ba su dama ba aikin ka bane bari in ji abu na ƙarshe ina ta mukaddima ko hanyoyin tantance labarai abu na ƙarshe kenan afwan nayi surutun da ban san zan yi ba gaskiya hanyoyi da ake bi wajen tantance labarai sune na farko akwai usul iri daban-daban na tantance labarai malaman hadisi suna da nasu wanda kamar yadda muka sani yan'uwa masu albarka waɗannan al'umma ta malaman hadisi sun fi kowa bin dindiki da iya tantance mai gaskiya mai ba gaskiya ba musamman saboda su nasu yana da alaka da shari'a yana da alaka da addini yana da alaka da abin da za a yi a matsayin ana bautawa Allah dan haka dole su ba sa barin kofa ko kadan wajen tantance labari suke kulawa da suwaye suka bada labarin wannan irin mutane ne su suwaye malaman da suka gaya musu sun gamu da su ko ba su gamu da su ba shin suna cikin halin hayyacin su sun rike magana sun ba da yadda take kamata abubuwa ne masu waɗannan da ba mahallin magana ne a kan su malaman tarihi suna da nasu salon da su ta labari wanda bai kai rariyar su bata kai kasancewa rariya mai laushi kamar rariyar malaman hadisi su da su za iya cewa kamar kira abin da mata suke cewa zaga zaga ko yawa wanda duwatsu na iya wucewa tsaki na iya wucewa amma wancan gari ne zalla haka malaman tarihi suna da irin nasu su suka yi amfani da shahara idan abu ya shahara ko da bai da isnadi tabbatacce za su iya tabbatar da cewa to wannan abin da ya fi jumla ana ganin da gaskiya fa fil jumla ana tsaran abun ya faru ko da tafasir din shi ba su faru ba haka yan jarida wato jami'an sun ce sun fito a ce musu manema labarai suna da nasu usul din da suke tantance labari haka lauyoyi masu bincike akan shari'o'i da laifuffuka suna da nasu usul din da suke tantance labari sannan kuma haka sauran jama'ar gari jama'ar gari ma suna da nasu domin iya daga cikin abin da sashe ne na natural law doka ce abu na farko wajen tantance labari shine waye ya faɗa waye ya faɗi labarin shi mutumin da ya kawo labarin sai an saka shi a faifai dan a gane waye shi kaga a nan za ka gane muhimmancin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cikin muslim a cikin muqaddima wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin abin da zai dinga faruwa a nan gaba za a dinga samun mutumin da yake ƙarya yanzu nan tablughul afaq ta kai ko ina a duniya sannan hadisi ya tabbata cewa shaytan yakan yi shigar akan samu shaytanin aljani ya zo zauna cikin mutane da siffar wani ya faɗi labari ya tashi bar wajen labarin ya yadu kowa ka tabe shi a ina kaji ce wallahi ni ma ban sani ba wani mutum da ya faɗa mun haɗa shi a sundu ko a kaso kamun misali kamar ka ka ta tana ma wane ne kuka wanda ya faɗa to da zaran an ga labari haka ko to sunan shi fake kar ka take yaɗa shi daga farko shi ne labarin wane ne ya kawo shi za a sa shi a ma'auni a tantance shi da gwargwadon irin labarin idan labarin ya shafi addini za a sa shi a ma'aunin malaman hadisi idan labarin ya shafi addini babu laifi ba dole sai amfani da wannan ma'aunin mai tsauri ba za a saka shi a ma'aunin malaman tarihi ko manema labarai ko in ya shafi dokoki ko laifuffuka a sa shi a ma'auni na jami'an tsaro suna da hanyoyin da suke investigation din su sannan na biyu shi kanshi labarin shin labarin abu ne mai yiwuwa a ce ya faru zai iya yiwuwa ya faru a wannan lokacin da irin wannan sigar babu nakara a cikinsa babu abin da zaran ka ji kwakwalwarka da hankalinka da common sense ɗinka za su karanta cewa kai wannan labarin ba zai yiwu ba to da zaran ka ji shi irin haka kawai ka buge shi kawai udgal ha'id buga shi a bugunkan ka kyale shi a wajen abu na biyu kenan shi kanshi labarin na uku kuma shine irin salon da aka ba aka bada labarin kaga akwai labarin akwai wanda ya bayar da kuma salon bada labarin akwai salon da zarar an faɗi labari kai ka san ba gaskiya ba shine watakila wanda yake faɗa yana faɗa a cikin fushi ko a da alamar gaba ko hasada ko da alamar shi ma ba yi da tabbas akan abin da yake faɗa waiwai ne an ce ka ce ne shine wato turkun ada kenan hanyar da ya bi bada labarin waɗannan abubuwan guda uku sai an kula da su ƙwarai wajen a iya tantance labari ya yi ƴan uwa masu albarka ina neman ahuwar ku zan saurara a amma abin da ke nufi na faɗa ƙarshe shi babu shakka ƴan uwa masu albarka mu iya bakin mu jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa so da dama mutum zai faɗi kalma ma ya tabayyana fiha baya tsayawa ya tantance me yake faɗa amma za ta jirmuta shi cikin wutaccen ƙasa mutane da dama cikin mutanen kirki suna cikin haɗarin ranar alkiyama za su fita cikin muflisun ka yi azumi ka yi sallah ka yi tilawa ka yi sadaka ka yi biyayyar iyaye ka kyautata ma maƙwabta ka kyautata ma iyalanka duk aikin alkhairi ka yi da ikhlasi da komai wani bai yi wannan aikin ba amma saboda ka ci mutuncinsa ka ci namansa ka mai ƙazafi ka yaɗa sharri a kansa ranar alkiyama a ɗauki wani ladan a bashi baya bukatar sai yayi aikin balantana a ce sai an gani ya sani kyauce ko sai ya dace da sunna da sauran sharuɗa kai kai mishi aiki shi sa na bai kira wannan da suna al-muflih fallasashe wanda ya shiga halin haulai ina kaina nasiha da yan uwana masu albarka cewa mu tsiya bakin mu mu san cewa duk abin da muke fada za a yi mana hisabi akan shi kuma za mu girbi duk abin da muke shukawa mu tuba mu daina yawaita yada maganganu sannan kuma a mu rage asaran lokacin mu a gun sauraron maganganun banza ka sai data kai ta asara ta kai ta ballata kana shiga zaurika kawai na shirme da surutu kana asara kudinka kuma kana tsotsowa kanka matsaloli a wannan zamanin jama'a nasara ya kawo waɗannan na'urorin wataƙila bai tunanin dai abin da yake da su bana alkhairi a kamar da wani malamin mai yake faɗa yake cewa wannan zamanin mutiya mutane ba su da uzuri game da cewa ba su san addini ba so da din da kake har cikin ɗakinka zaka saurari abubuwa na karantarwa da ilmomi zaka ga bidiyo hadd wanda zaka koyar da kai addini to in har kana amfani da waɗannan wayoyin to kai amfani da su a wannan abin da bai maka amfani mana baya ga kasuwancin ka ko sana'arka ko harkokin ka da kullun sada zumunci da sauransu kai amfani da su ga abin da zai amfane ka na ilimin addini ko rayuwa ko wani abu mai alfanu ka bar waɗannan shirman da za su zama maka wato tarawa kanka kawai kake shirgi wanda bai da wani amfani a lokaci ya kure insha Allah zan saurara anan abin da na faɗa daidai ina fatan Allah ubangiji subhanahu wataala ya bani ladan faɗin sa mai ba mu damar aiki da shi abin da ya zama kuskure ko gazawa ko rashin iyawa ina fatan Allah subhanahu wataala ya yafe mini ni da ku Allah kuma ya sa mu gama lafiya Allah muna roƙonka ka kawo mana zaman lafiya da alkhairi a cikin al'umman mu matsalolin da suka da bai mu ya Allah ka kawo mana mafita game da su ina kuma addu'a ta musamman ga ƴan uwa da shugabanni wanda suke shirye waɗannan muhadarori da waɗannan tattaunawa Allah ya saka musu alkhairi nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi